Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma sai za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim ka almasi garba ne da baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 15 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji wani rahoto na musamman kan yankin Difa da yan bindiga ke yawan hara a jamhuriyar Niger. Salamu Muni Barma zai kuma shigo da shirin na kasa ba kasawa ba. Redwan Abbas kuma zai shigo da sharhin jaridun Ghana. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa insha Allah labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba Yakubu Makeri. Akalla 'yan sanda shida ne suka jikata a jiya Laraba a harin harbe-harbe da aka kai a wata jami'a da ake kira Temple University a Philadelphia da ke nan Amurka, harin da hukumomi suka kwatanta da ci gaban harbe-harbe a nan Amurka. Kwamishinan 'yan sandan Philadelphia Richard Rose ya ce raunukan da 'yan sandan suka samu bai yi tsanani sosai ba, don haka dukkaninsu za su samu lafiya. Wani hoton bidiyo da aka dauka kai tsaye aka nuna a kafafen yaɗa labarai an ga 'yan sanda masu yawan gaske a unguwar Ninestown a cikin Philadelphia inda aka kai harin. 'Yan sanda sun yi kokarin magana da maharin, inji Rose. Ya ce sun faɗa masa cewa zai iya dakatar da wannan harbe-harbe da yake cikin lumana. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaban ƙasa dai ya yi bakin cikin harbin da aka yi a Philadelphia. Ghana yana ci gaba da sa ido a kan hali da ake ciki a wurin. A jiya Laraba, filin saukan jiragen saman ƙasa da ƙasa na Hong Kong ya fara aiki kamar yadda ya saba, bayan da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka yi arangama da masu zanga-zangar rajin kafa tsarin demokuraɗiyya wanda suka mamaye filin saukan jiragen saman kwanaki biyu a jere. Mutane kalilan ne suka rage a cikin masu zanga-zangar a filin jiragen saman, yayin da matafiya kuma ke kokarin gudanar da harkokinsu na daukan jirgi. Daruruwar jirage sun soke jigila yayin kwanaki biyu a jere da masu zanga-zangar suka mamaye filin saukan jiragen saman, lamarin da ya sa matafiya da dama suka makale sun kasa daukan jirgi. Matafiyan dai sun yi cacar baki da masu zanga-zanga a ranar Talata da lamura suka ƙara ta'azzara. Masu zanga-zangar sun yi kuskure, wato a wani bangare shi ne bai kamata su yi wannan zanga-zanga a filin saukan jiragen saman ba, inji wani matafiyi. Ya ce kamata ya yi a gudanar da zanga-zanga a cikin birnin Hong Kong, inda gwamnati da kuma 'yan sanda suke. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jirgin ruwan ceto mutane na kasar Spain ya nufi tsibirin Lampedusa na Italiya, bayan da wani alkali Italiya din ya yanke hukuncin dakatar da haramci da gwamnatin kasar ta dora wa jirage masu ceto mutane shiga ruwanta. Jirgin ruwan ceto mai suna Open Arm na wata kungiyar jin kai ta kasar Spain ya kwashe kwanaki makonni biyu a kan tekun Mediterranean dauke da bakin haure 147 a cikinsa. A wata sanarwa da jirgin Open Arm ya fitar na cewa alkalin Italian ya yanke hukunci a jiya Laraba cewa umarnin da ministan harkokin cikin gidan Italia Matteo Salvini ya bawa jiragen ruwa ya saba wa dokokin kasa da kasa, musamman a cikin tsananin bukatar gaggawa wanda bakin haure suka makale a cikin jirgin. Salvini da ya ce zai daukaka kara akan wannan hukuncin, to sai dai ba iya ganowa ba ko daukaka karan zai hana jirgin ruwan tsayawa a gabar tsibirin da ke Mediterranean. An kashe akalla sojojin gwamnatin Somalia guda 6 da wani mai daukar hoton bidiyo, kana wasu 13 suka jikata a jiya Laraba a wani harin da 'yan bindigan Al-Shabaab suka kai akan tungar sojoji da ke kusa da babban birnin kasar, inji jami'ai. jama'an sun ce motoci masu dankare da abubuwan fashewa suka kai hari jere a kan wato sun afkawa tungar sojojin ne da ke garin Azwele mai tazarar kilomita 170 daga kudancin Mogadishu. An bindigan sun kai hari ne a tungar ta bangarori guda biyu kana suka yi musayar wuta da dakarun gwamnatin inda aka rinjaye su kuma suka ja baya. Kungiyar Al-Shabab da ta dauki alhakin kai harin ta ce ta kashe akalla sojojin gwamnati 50. Wata majiyar jami'an tsaro ta faɗa wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa mutane shida kadai ne suka mutu a cikin sojojin gwamnati. Gwamnan yankin Lower Shabelle Ibrahim Adan Naja shi ma ya faɗa wa sashen Somaliya na muryar Amurka cewa an kashe wani mai daukar wa sojojin gwamnatin hoton bidiyo. Da kashe Prime Minister Pakistan Imran Khan ya yi kashedi a jiya Laraba cewa abokiyar gabansa ta wato India tana shirin kai harin soji a kan iyaka domin janye hankalin duniya a kan ayyuka na wannan lokaci take yi wanda ke gurgunta ɓangarenta na yankin Kashmir da ake takaddama a kai. Khan ya yi wannan kashedi ne a jiya Laraba a wani jawabi da ya yi da aka nuna a talbijin, lamarin da ke da nasaba da bukin ranar samun yanci na Pakistan. Wannan sabon tankiyar na zuwa ne sama da mako biyu bayan da New Delhi kai tsaye ta rusa kundin tsarin mulkin yankin mai cin gashin kansa na bangaren da ita India din take kula da shi cikin yankin Himalaya wanda musulmi ke da rinjaye a wurin. Matakin da Indian ke dauka na biye ne da jibge karin dubun-dubatar dakarunta a yankin da ake takaddama a kai da yankewar sadarwa a wurin da kuma kama ɗaruruwan shugabannin siyasar Kashmir domin aikata muggan ayyuka a nan Kashmir.
Kawai Yakubu Makiyar aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu kada jamhuriyar Niger inda za a ji wani rahoto na musamman kan halin da ake ciki a yankin Difa tun bayan da gwamnatin kasar ta yi wasu sauye-sauye a matsayin wani bangare na kokarin inganta tsaro a yankin da kuma yadda in yankin ke fassara yanayin da ake ciki a yanzu da kuma dai alamomin abubuwan da ke tafe ta fuskar tsaron yankin. Salamar ma gare ka.
A ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata ne majalisar ministoci ta bada sanarwar nada tsohon jagoran kungiyar ƴan tawayen FDR Isa Lamin a mukamin gwamnatin jihar Difa, matakin da ya matukar dadada ran al'umar wannan yanki, lamarin da ya sa dubban mutane fitowa don yi masa barka da zuwa a jiya Laraba, kamar yadda jagoran haɗin gwiwar kungiyoyin fafutukar jihar Difa Mara Mamadu ya shaida min.
Mutane ne sun zo daga Ngurki, daga Gingimi, daga Gudun Mariya, daga Maini, ko ina da ko ina sun zo. An ga hawan raƙumi da sauransu, abubuwa wanda yau shekara nawa ba a gani ba a jihar Difa. Kenan mutane yau sun tarbi ɗansu, sun tarbi gubernar, gwamnan jiha, tarban da aka mishi, an mishi lale marhaba da zawwa, an nuna mishi cewa jiran shi ne ake yi kuma ya zo. Ya san gari, ya san mutane, kuma ya san daji, kuma ya san salon yaƙi. Jiha gaba ɗaya, mutane gaba ɗaya sun bashi yuƙwa, sun bashi nama, duk abin da zai yi za su goya mishi baya, kuma ana tsammanin zai hudda jama'a kumya.
Dan kabilar Tubawan yankin Difa, Isa Lamin ya saba wakiltar al'umar wannan jiha a majalisar dokokin kasar Nijar, sannan ya taba rike mukamin ministan matasa, saboda haka ake ganin komawarsa gida a matsayin gwamna mataki ne da ka iya farfado da harkokin da suka durkushe a sanadiyar hare-haren Boko Haram. Abdu Nino ga jango na kungiyar Platform Peizan na da irin wannan tunani.
Bambanci da sauran mutanen da suka zamna waɗanda suke gani in dai kai ɗan Difa ne kawai kai Boko Haram ne. Na san Isa Lamin zai ba da bambanci a bisa kan wannan. Kuma iyayenmu sarakan gargajiya za su ba shi haɗin kai sosai game da irin labarai da irin abun da ya kamata. Wannan ma muna tabbar lallai Isa Lamin zai mana magani wannan. Kuma kamin ma ya zama governor ɗin Difa ma dama yana da haɗin kai da al'umman Difa kenan. In Allah yarda mu al'umman Difa muna tsammani lallai zai kawo mana taimako mai mahimmanci a cikin wannan mission da shugaban kasa ya sa shi a jihar Difa. Muna bugun kirgi da lalle zuwan shi a Difa.
Isa Lamin na canjin gwamna mai barin gado Muhammad Mudur ne a matsayin gwamna na biyar a cikin shekaru hudu kacal, matakin da ke zuwa wata daya bayan da gwamnonin jihohin yankin tafkin Chadi suka gudanar da taro a nan Yamai da nufin nazarin hanyoyin farfado da harkoki a kasashen da matsalar Boko Haram ta afkawa shekara da shekaru. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To gaida Suleiman, kafin mu ci gaba ga wannan. Haka ne yanzu kuma bari mu za ku da gefe guda Suleiman Barma ya sake shigowa ya gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Sule Mumuni Barma. Har ila yau muna tsakiyar Najeriya, musamman a jihar Plateau, inda a satin da ya shige muka ji irin rawar da kungiyoyin nakasassu ke takawa wajen kyautata rayuwar masu bukata ta musamman. To a yau, kamar yadda muka yi alkawali, za ku ji abubuwan albishir din da gwamnatin jihar Plateau ta yi tanadin su domin nakasassu a nan gaba, a dauka daga batun samar da aikin yi zuwa shirin karfafawa nakasassu gwiwa wajen neman ilimi mai zurfi, ba wai a jami'o'in Najeriya kawai ba, har da na kasashen waje. Kamar yadda kwamishinan hukumar bunkasa harkokin nakasassun jihar ta Plateau, James Lalo, ya bayyana wa abokiyar aiki Zainab Babaji.
Kwanakin da ta wuce mun samu mun tattaro lissafi disabled nakasassu da suke Plateau, muna da shi chip a cikin takarda, mun tara shi gaba da an zazzaga an samu lissafin gaba da yanzu haka mun san namban yawan nakasassu a kowane lungu nan a Plateau, mun hada shi chip a cikin takardu da mu publication din shi gaba da a kimami akwai nakasassu a Plateau da sama da 150 da uku sama da 150 da uku sanannen a Plateau a nan a cikin kowane lungu. Tunanan yanzu an kin duba wannan yawan namban ya hada kusan local government guda biyu a guri da yake na yanzu, shine ya saka muka ga ma gwamnati yawan namban mu yanzu a Plateau ba abun wasa bane. Yawari saboda haka yanzu an anzo 2023 shekara zabe na gaba, to dubbacin dan takaran gwamna in ba ya ne mai mu an zo an same mu an yi zama ba, to ya tabbata zai fadi.
Akwai wato nakasassu waɗanda suke bara, wani matakai kuke dauka domin tabbatar da cewa waɗanda suke bara su ma sun samu cin moriyan wannan shiri?
in kaga mutum yana wannan abu to yanayin rayuwa ne ta kai shi ba da son shi bane, saboda haka dole ne a nemi bangare yanda za a yi domin a samu ya samu abin da zai taimake shi, shi da karan kanki zai bar kan hanyar abin shi zai tafi. Shi ne ya saka wannan abin da muke kai kokari yanzu, shi ne saka muka je neman goyon bayan bankin ɗinkin duniya. Wannan bankin ɗinkin duniya muka yi zama tare da su domin a samu suna da bakin kuɗi a wurin, saboda haka suna yawo ko ta ina duniya suke fada cewa ai su abinda suke yi suna taimaka mana kasasu. To mu kam na kasasu a nan a cikin gida ba mu ji su ba, shine sai muka je bakin ofishin su Abuja muka kunkusa musu kofa, shine saka abin ya dame su suka ce mana to sa su yi taimako a nan. Amma shi sun samu yajjanjen gwamnati, mun tambaye gaima gwamnati ya ce ya same su, sun yi magana sun gama har sun turo da wayan ma'aikatansu sun zo nan Plateau, sun zo sun yi bincike na sati daya a nan, sun koma daga babban headquarters su a America sun zo su haɗu da gwamnati, sun haɗu da gwamnati za a yi magana, saboda wannan shi ne farkon taimakon da bankin ɗinkin duniya za ta yi a Plateau. Mu abinda muka make da farin zuciya shi ne gwamnati ba zai taɓa bashe mu ba, duk abinda suka zo da shi gwamnati zai yarda kuma zai amince a tabbata an yi taimakon a nan a Plateau. Saboda haka in sun zo abinda suka gama shi ne shirinmu, shi ne za a yi abu da zai ɗaga na kasassu sosai. Ta gefen hanyar kasuwanci za a fito da shi, da gefen gyare-gyaren abubuwa da yake taimakawa kamar su wulca da sauransu za mu bude babban kamfani a nan gurin nan, yanda za a dinga yi su a nan gurin nan. Yanzu sanda da makafi suke tafiya da shi, yanzu a nan a Najeriya babu inda ake yin shi sai an kawo daga kasan waje ne. Wannan a gurin mu abin kunya ne, saboda haka dole ne muke so lallai sai mun fara yin ta a nan a Plateau. Wayanda suke one state daban-daban za su zo suna karba a nan gurin. Gashi yau gwamnatinmu shi ne shugaban gwamnoni na Arewa, saboda haka dole ne zama mana nan gurin za a yi. Gwamnati zai ba da taimakon shi daga Plateau har ya zarce ya shiga Arewa domin a tabbata a inda aka yi fada aka yi tashin hankalin nan za a sama duba na kasasu a gurin ake taimaka musu. Saboda haka kafin karshen wannan wata insha Allah aiki za ta fara domin bude wannan babban gagaruman kamfani. Aka bude ta za a zo ana gyaggyara wa'ina abubuwan a nan gurin nan. Ga su abin nan dalma da muke shan maltina da shi muke yar wannan za a tattara su gaba za a ja a yi sandan makafin nan da shi za a yi gyara zai rarrage datti daga anguwanmu za a fito da shi za a zo a gyaggyara abubuwa da zai taimaka mana kasasu. Shi ne wa'ina abubuwan da muka ganshi ga shi kuma walbanta su kawo taimako sosai da za a taimako daga gefen makaranta da kuma gyare. Jare hanyoyi zuwa shigan makaranta da sauransu duka ba da sinamin. Saboda haka akan wannan shi ne saka muke kokari yanzu domin muka yanda za a yi a bi ta wayannan to mai zama mana albarka a kasanmu. Duk ba su masu jin wannan su sani cewa yau duk bakin na kasassu da yake nema ya tafi karatu kowane university yanzu an ka riga ka applying ka tura ko ka zo mana da shi nan gurin nan za mu rubuta musu, saboda mu riga mun shiga haɗin hannu tare da su domin mu tabbata an ba ta admission ma na kasansu su tafi karatu. Saboda ba za a zauna a gida ana ta kuka kawai ba, a'a a fita a tafi karatu. In an samu takaddan shi ne za a fita a yi kuka mai hujja, lokacin da takadda hannu za a yi kukan lallai dole sai an ba ta aiki, saboda samu a cama a ja biyan bukata. Muna roƙon Allah Allah ya sa wata rana za ku ga mutum da kasashe yana zama gwamna.
Wannan wata bill da shi Baba Buhari ya sa hannu, kana ganin kaman an fara aiwatar da wannan doka?
Wannan doka da Buhari ya saka hannu a kai ya ba mu ya canja mana rayuwa gaba ɗaya yanzu haka a Najeriya. Ya saka mu yanzu duk wanda ya gan mu yanzu wanda ya gan mu har ya rena mu to yana yi a hakin aljihunshi. Saboda yau duk wanda ya wulakanta na kasance yau doka ta ce in har an kai kara sai ka biya 100,000 idan in kuma babban kungiya ne kamar makaranta ko wuri da ta wallaka ta nakasace to je ta biya mishi miliyan da saboda haka yanzu nakasace da kan su a bacin hanya yanzu sun zama koyi sai a rike a hankali in ta fadi in ta fashe ita zama damuwa saboda haka a cikin wannan doka ta ce duk bacin organization na gwamnati shi ta tabbata 5% na ma'aikatanta an ba ma na kasashe wannan abu da ya zo mu muke son mu kama bill din mu kenan yanzu za mu daura dan mara yanzu da duk bakin agency na government na federal government su kenan annan a plateau sa duduba sai mun zama tare da su to ma a samu a tabbata an bi wannan doka in ba su yadda ba sai mu je mu hadu a kotu
to daga karshe duk da yake na samu wato ayyuka masu kyau da ake a nan gurin akwai matsalolin da suke fuskanta
gaskiya abin da yake dan ba mu zafi kada wani lokaci kudi shine komi saboda haka akwai abubuwa da yawa da muke da shi muke da ne zai da zai taimaka maka san akwai wani program da muke tun mu saka yanzu wanda yanzu da mun fadna da duk gidajen abinci domin a tabbata cewa wannan kashe an ka tafi guran naira 50 kai dai saka biya a baka abinci mai kyau kaci sauran kudin abincin ka bai da dama da shi ne kun da mutum biya saboda abin da muka gane shine akwai wayoyin mu suna samun ciwo kala-kala ciwon typhoid da sauransu saboda abinci da ba shi da kyau saboda haka muke so mu bi wannan tafiya domin mu tabbata ana samun abinci mai kyau lafiya shine uwar jiki
Masauraro nan za mu ja burki a shirin na kasa ba kasawa ba a yau sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya yi yanzu kam a madadin kwamishinan hukumar kyautata rayuwar na kasassun jihar Plateau James Lalo da wakiliyar muryar Amurka a Jos Zainab Babaji da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Mumuni Barma ke ce da ku mu ne lafiya
To gaida Suleiman yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Da jaridar Daily Guide za mu so mu sharhin jaridun na yau. Ita ko jaridar ta rubuto wannan kanan labaran ne ba wumiya ya haɗe da matasan Ghana wurin bikin ranar su. Jaridar ta ce mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawu ya haɗe da matasan Ghana wurin bikin ranar matasa na kasa da kasa na shekara 2019 bikin na bana a Ghana an yi shi ne a makarantar rabu nan da ake cewa ana ga Kazo Bible School dake a Mampom cikin jihar Gabashi a ranar Laraba 14 ga watan Agusta karkashin inuwar hukumar matasa na kasa kame da abin da Dr. Baumi ya ce ne matasan Ghana a cikin shekaru na baya da gudunmawa ainin gunci gaban kasar ita ko jaridar Daily Graphic wannan labarin tarwaito marasa rinjaya majalisar dokoki sun koka ga gwamnatin kasar Amurka da ta binciki badakalar PDS jaridar ta ce marasa rinjaya majalisar dokoki sun koka ga gwamnatin Amurka da ta taimaka wurin binciken PDS Ghana wato Power Distribution Service Ghana Limited gwamnatin Ghana tuni dai ta soma bincike wanda zai taimaka gano hanyar fita daga wannan rikici da yayi sanadin dakatar da yarjejeniyar rabon wuta din da kamfanin na PDS wannan ya biyo ga hannu matsaloli ne daga sosomin yarjejeniyar da ke bukatan PDS din ta gabatar da tabbaci da ya haɗe da wasu kuɗi dala miliyan 400 sai kuma jaridar Ghanaian Times an soma wani taron ƙarawa juna sani wadda zai mai da hankali akan sharan na masana'antu masu goba a nan Benin Accra jaridar ta ce wannan taro na kwanaki hudu dai zai mai da hankali ne akan hare-hare na makamai masu guba da kuma hatsura da ka iya abkuwa a masana'antu na irin kayayyaki na waɗannan masana'antu a nan Benin Accra kungiyar nan da ke haramci ga makamai masu guba a bisa kawance da gwamnatin Ghana, kasar Ingila da kuma Switzerland ke gudanar da wannan shiri. Wannan shiri dai na fatan karfafa gwiwa ne na kungiyoyin amshin gaugawa na kasashe mambobi na kungiyar na tattalin arzikin Afirka ta Yamma, inda za a ba su ilimi da kuma kwarewa da zai tamar da damar gudanar da harkoki da ka iya abkuwa bayan harhari na makamai masu guba ko hatsari na kayayyakin masana'antu. Da wannan sharhi na jaridar Ghanaian Times muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Muktara, ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To ga da Ridwan, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa, yayi America. Sunana Kasimu Aliyu, sadaran matasan Asada a jihar Sokoto, Najeriya. Ina so in hannu da wannan dama ku yin sako na yan kasa ta yan Najeriya. Musulmi da Kirista, mu ci gaba da addu'a da roƙon Allah shi kamar da wani zan kasa ta Najeriya, musamman arewa maso gabas da kuma arewa maso yamma. Da fatan Allah shi ƙara taimakon gwamnatin Baba Buhari, shugaban ƙasar Najeriya, shi ba shi ikon yin talakan ayyuka alherin da ya ci gaba da yi. Na gode mai magana Kasimu Aliyu, sadaran matasan Asada a jihar Sokoto, Najeriya.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da karmar kuma ta Balija Taraba tare da Najeriya, kuma a kungiyar muryar talaka ta ƙasa. Hakika muna farin ciki dangane da yadda aka sanyo bincike na kudin lantarki, ko mu ce kudaden wutar lantarki da aka handame tun a zamanin mulkin Obasanjo, wanda aka ware kudaden masu ɗumi yawa za a wadata Najeriya da wutar lantarki, amma kudin suka bi ruwa. Muna fatan wannan bincike zai sa a gano wannan kuɗaɗe da waɗanda suke da hannu wurin fitar da su domin a kawo lantarki a ƙasar mu Najeriya. Garin irin yanki na ma da nake ciki, ƙananan hukumomi guda biyar wanda ake kira Central Zone a jihar Taraba, babu kulob ɗaya ko a ce gari ɗaya wanda yake da lantarki na ƙasa.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Usman Dogo, madaka Rafilu Kogami, jihar Niger, Najeriya. Ina kira ga gwamnatin tarayya don Allah don Annabi, abubuwan da suke faruwa a kasar nan ta tashi sai ta yi garan bawul ta yi gyara, saboda in ba ta yi garan bawul ba, da gaskiya a wannan gwamnati akwai gurbataccen mutane a cikin wannan gwamnati. Ta abinda shugaba zai yi ya tashi sai ya yi garan bawul a taki na takewa, saboda ba zan yi a kasar nan abubuwa suna ta faruwa ana zuwa ido ba. Dole kada ka yana neman abin da zai ci yau, a ce ne shi yana tare da bindiga wanda ya kai 500,000 a hannun shi, kuma ya samu wannan kuɗin, wa ya ba shi wannan bindiga? To ya kamata gwamnati ta tashi ta yi ta ɗauki matakai a kan abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan. Mun talakawa gaskiya ba mu da kwanciyar hankali, gona ne baka yi saka je gona ba, a hanya ne baka da kwanciyar hankali, a gidanka baka da kwanciyar hankali. To yaya za mu yi? Ina kira ga gwamnati ta yi gyara a kai. Ni ne Usman Dogo, madaka Rafilu Kogami, jihar Niger, Najeriya.
To yanzu kuma ga Baba Makeri da labaran duniya, amma fa a taƙaice.
Allah, 'yan sanda shida ne suka jikata a jiya Laraba a harin harbe-harbe da aka kai a wata jami'a da ake kira Temple University a Philadelphia da ke nan Amurka, harin da hukumomin suka kwatanta da ci gaba da harbe-harbe a nan Amurka. Kwamishinan 'yan sandan Philadelphia Richard Rose ya ce raunuka da 'yan sanda shidan suka samu bai yi tsayi sosai ba, kuma dukkaninsu za su samu lafiya. A jiya Laraba, filin saukan jiragen saman Hong Kong ya fara aiki kamar yadda ya saba bayan da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka yi arangama da masu zanga-zangar rajin kafa a tsarin demokuraɗiyya suka mamaye filin saukan jiragen saman kwanaki biyu a jere.
To masu saurare, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Baba Makeri wanda ya karanto mana labaran duniya, da wanda ya haɗa mana sautin Salamun Abu, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Dar Smith, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri.